This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31, 29, 49, 19 ta internet kuma ana iya jin mu a voahausa.com. Masu jimma a ƙasar jamhuriyar Niger ta FM na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwanni. Masu sauraronmu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shirye namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC, da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lafiya. To kamar kowace asabarwar haka dai, Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin mu tattauna. Kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dumbin jama'a sun marabci Paparoma Francis a ƙasar Uganda a yau dinnan Asabar, yayin da ya gudanar da hidimar ibadar mass ta farko a zango na biyu na rangadin nahiyar Afirka da yake yi. An gudanar da ibadar ta mass ce a wata masujadar da ke filin Allah a Namugongo, inda aka karrama shahidai da dama, waɗanda wani sarkin yankin yasa aka ƙona su da rai a ƙarshen shekara ta 1800 saboda sun ƙi su musunci imaninsu. Papa Roma ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Uganda da su cika alƙawarin zama masu sadaukar da kai ta wajen kula da tsofaffi da matalauta da kuma waɗanda aka yi watsi da su. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana nadamarsa kan kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha da Turkiyar ta yi, yana mai cewa ƙasarsa ta yi matuƙar baƙin ciki da al'amarin, kuma ta so da ma a ce hakan bai faru ba. Da yake jawabi ga magoya bayansa a yau ɗinnan Asabar a lardin Balakisar, Erdogan ya ce yana fatan tankiyar tsakanin Turkiya da Rasha game da al'amarin ba za ta fuskara ta haifar da mummunan sakamako ba. Ya kuma ce yana fatan irin haka ba zai ƙara faruwa ba. Erdogan ya sake kiran da a yi ganawa kai tsaye tsakanin shugaban Rasha Vladimir Putin a Paris da shi a bayan fagen babban taron da za a yi kan sauyin yanayi na duniya a ranar Litini. Putin, wanda ya hasala da kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha da Turkiyya ta yi, har yanzu bai bayyana amincewarsa da ta yin taron ba. Haka zalika a yau ɗin nan Asabar, ƙasar ta Turkiyya ta gargaɗi 'yan ƙasar da su jinkirta duk wata tafiya zuwa ƙasar Rasha wadda ba ta zama dole ba. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce ta yi gargaɗi kan ziyarar ce, wato ziyarar ne saboda wasu matsalolin da ba a fayyace ba, da Turkiyya ta ce mazauna wurin, musamman ma 'yan Turkiyya masu tafiya wurin, sukan fuskanta. Wasu mayaƙa sun kai hari kan wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali da safiyar yau Asabar. Rokokin da aka harba sun halaka wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu da wani farar hula ɗan kwangila, tare da raunata wasu mutane 20, huɗu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. A cewar wani mai magana da yawun rundunar ta tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, babu wani bayani kan waɗanda suka kai harin, wanda ya biyo bayan wani harin da wasu mayaƙan kuma suka kai a wani otal na Alatu da ke birnin Bamako, wanda ya sanadin mutuwar mutane 19. Wasu ƙungiyoyi biyu na mayaƙa da ke yammacin Afirka, wato ƙungiyar Al-Qa'ida Shiyar Maghrib da wata mai alaƙa da ita mai suna Al-Murabitun, sun yi ikirarin kai hari tare kan otal ɗin Radisson Blue ranar 20 ga watan nan na Nuwamba. Jama'an tsaro na musamman sun cafke wasu mutane biyu game da harin da aka kai kan otal ɗin. Jiya jama'a an hallaka wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu, yayin harbe-harbe na tsawon sa'o'i 5 tsakanin jami'an tsaro da wani ɗan bindiga a wata cibiyar zubar da ciki ta Planned Parenthood da ke Colorado Springs a jihar Colorado. 'Yan sanda sun ce sun damƙe ɗan bindigar, ɗan shekaru 57 da haihuwa mai suna Robert Lewis Dear, kuma a yanzu haka suna kan binciken tabbatar da cewa bai boye wani abun fashewa ba a wurin. An bayyana dan sandan da aka kashe din da Gareth Swayze, dan shekaru 44 da haihuwa, wanda ke aiki da sashin yan sanda na jami'ar Colorado Spring, wanda ya kai dauki ma yan sandan birnin bayan da aka yi ta harba-harban. Har yanzu dai wato ana kan jinyar wasu mutane tara. Har yanzu hukumomi a Afghanistan sun kasa sanin makomar mutane 18 akasari sojoji waɗanda 'yan tawayen Taliban suka yi garkuwa da su a farkon wannan satin, bayan da jirgi mai saukar ungulu da ke ɗauke da su ya saukar gaggawa a yankin arewa mai cike da tashin hankali. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Afghanistan Daulat Waziri ya gaya muryar Amurka a yau Asabar cewa jami'an tsaron Afghanistan na gudanar da harkokin soji a gundumar Pashtun Kot da ke lardin Farba, inda wannan al'amari ya faru, to amma har yanzu ba a samu wani ci gaba ba. Jami'an Afghanistan sun ce wani jirgi mai saukar ungulu da aka yi hayarsa ne ke jigilar sojoji ranar Talata, yayin da ya yi saukar gaggawa a gundumar da ke ƙarƙashin ikon Taliban sanadiyar wata tangardar na'ura.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. To Ibrahim Ka'almasi Garba dai bai yi nisa ba, gashi nan da shirin mu tattauna.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar zabe ta ba wa APC damar rusanya dan takara a karesa zaben kogi ranar 5 ga watan gobe, biyo bayan mutuwar Prince Audu. PDP ta ce hakan durmukil ne kuma ba za ta lamunci matsayar ba, da kira ga shugaban hukumar zabe da ministan shari'a su yi murabus. Nick Dazan ya kare hukumar zaben.
Ba su gamsu ba, su garzaya kotu. Kotu gidan kowa ne.
Shararren mai yaki da 'yan fashi Ali Kwara ya nuna amanna ga kudirin shugaba Buhari na yaki da ta'addanci.
Buhari ya dau mataki akai ta bangaren shari'a legal gaba ɗaya, legal sama da ƙasa, da kuma 'yan bangan Najeriya da 'yan fashi da yawa wanda suka koma suka rabu jikin 'yan siyasa. Yasa su koma banga, in ana fadan addini za a ɗebe su aje a yaƙi, in kidnapping din suna ciki, satar shanun suna ciki.
Daraktan agajin Izala Mustapha City ya ce yan agaji na tallafawa yaƙi da ta'addancin.
Tsakaninmu daman da 'yan sanda ko soja, ɗan juma ne da ɗan jummai, iyakaci su suna ɓangaren gwamnati, mu kuma muna ɓangaren al'umma.
Yayin da hukumar NYSC ta hana mata sanya dogon hijabi da nuna aka rigakafin yankunan bakin wake ne, can Kano kuma Allah ya yi wa magajin gari inowa da rasuwa. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Zauren ya bar birnin Washington na Amurka ya koma Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Zamu sake gabatar da wannan tattaunawar daga tushe, saboda masu sauraron mu su bi diddigin ta. Abdulwahab Muhammad, gare ka.
Assalamu alaikum masu sauraro. To yau kuma gashi Allah ya kawo ni shirin inda yake zamu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'umar Sayawa da Fulani, wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke karamar hukumar ta ba balewa a jihar Bauchi. To saboda haka yanzu zamu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya dore. To kafin mu ci gaba da wannan abu, kowannen su zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi ne fafutukan zaman lafiya ne a tsakanin addinan nan guda biyu, wato na Musulunci da kuma addinin Kirista. To malam, zan so ka gabatar da kanka.
Ni sunana Madalla Ishaku da Katafa Balewa, ina anguwan Dunga.
Kana ban wakiltan?
Ina wakiltan Sayawa.
To sai wannan malami?
Ni ne Suleiman Abubakar, amma an fi sani na da Babake. Ni ne mai wakiltan Fulani.
To wannan kuma mai fafutukan fa?
Sunana Ambassador Aminu Garba Sidi. chairman na kungiyar wanzar da zaman lafiya kuma coordinator na Interfaith Mediation Center Kaduna, mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali zaman lafiya.
To zaman lafiya dai abu ne wanda yake akan ce masa ya fi zama dan sarki. To zan so ma da kai malam Madalla, kaji ma sunan Madalla. To Allah fata, muna fatan dai wannan da ƙashin abu za mu dinga Madalla da wannan taro. To me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu?
Ni dai a takance gaskiya abin da zan iya cewa sai dai mun gode Allah. Don abin da yasa nace mun gode Allah, karamin hukuman ta fabulewa akwai zaman lafiya a wayannan shekarun da muke ciki. Gaskiya tsakani da Allah, kwanakin baya a irin zaman mu da Fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin, ba ji ba gani. Amma tunda manyan mu suka tashi, irin Kanchaman, irin Barista Dogara, irin Aminu Tukuru dan majalisar tarayyar jiha, suka hada kai suka shirya da jajjeniya, suka kira mu wakilan siyawa da na musulmai da na Kirista da na Fulani, suka kira mu zauna mu san yaya za mu zauna da juna mu yi cuɗanya. Muka zauna kuwa muka shirya da jajjeniya, muka ce bare mu sa ido zuwa daga wata biyu, uku, hudu zuwa biyar, har shekara muna neman biyu kenan. Tsakani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin ta Fabulewa. Da Fulani da Sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani. Mukan je gidan Fulani mu sha nono, su zo gidajenmu su sha kunu, su yi duk abin da za su yi. Fulani suna kwana a cikin tafabalewa da baƙi ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran Alamis, za su gama kasuwancinsu mu ba su ɗaki su kwana washe gari su tafi abinsu. Mu ma mukan je gidan Fulani ko sayan dabba ko wani cuɗanya dai inda dare ya yi mu kwana, ko kuwa su rako mu har cikin tafabalewa kamun su koma. Don saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikinsu su aikata abin da za a ce Fulanin nan ne. To shi yasa muka zauna muka natsu sosai. In dan uwansu ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shi ne ban ya tambaya, muka nuna masa hanya. Idan su ma muka yi bacin kai muka shiga inda ba shi ba muka tambaya, suna nuna mana hanya. To gaskiya muna roƙon Allah wayannan shugabaninmu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yadda suka ɗauka a ransu, da su roƙi Allah, mu roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu. To gaskiya suna fama mu ma muna kai. Yanzu ba wani maganan Fulani da Basayi suna faɗa. Don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma a takanje da yana da shekara 42 a duniya, a tafabalewa ba abin da ban gani ba, amma hal yanzu abin yana zama man abin tarihi a yinin zaman da muka fara samu da Fulani.
To kaji dai abin da shi wannan abokin zama naku Madalla ya yi bayani, inda ya gwada sukan je wajen ku ku ba su madara da nono, kuma an kun zo sukan ba ku kunun, amma kunun jiko ne wataƙila. To saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cuɗanya na gari kenan. Me za ka ce?
Gaskiya ni ma na gode wa Allah. Allah ya kawo wannan lokaci. Mun gode wa Allah, mun gode wa manyanmu, magabatanmu Honorable Barrister Dogara Yakubu da Honorable Amin Tukur. Gaskiya mu ba abin da za mu gaya masa. Don har ga Allah zaman lafiya kam sai ya daɗa gaba-gaba kawai take. Don ba ni mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi ɓarna, da suka yi ɓarna sun ci wajen gonaki mutum 20. Kuma sarkin Dungabai da Daraba shi ne buga ma Honorable Amin Tukur lokacin yana Saudiya. Da ya buga mashi waya ya ce to fa ga shanu sun yi ɓarna, amma ba mu kama shanun ba. Shi ne maza-maza ya ce to lalle a sanar ma Honorable Marafa, Marafan Bola, amma yanzu shi mai sarauta ne. Shi ne maza-maza sai ya nemi shugabanmu na miyatti Allah Sarkin Jahun. Shi ne muka zo muka je wannan fadan Sarkin Dunga, muka je muka zanna, aka ba su hakuri, aka ba su hakuri. Shi ne aka ce da mu zo mu dubi ɓarnan, amma da mu je mu yi bincike tunda ba su kama wanda ya ɓarna ba.
ba fulata ne kuma kasan ko da daka daba mashi wuka a wuya ne ba dai shi yayi barnan ba ko da shi yayi shine muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi shadi suka dauka kamu suka girmama mu shine muka ci to da mu je mu yi taro a gidan idan muka yi taro a gidan mu dan bincika ne ne suka yi wannan barnan shine fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba shine muka dawo muka ba su hakuri kuma sarkin nan gaskiya sun daukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya dada dawama shine muka dawo muka saki bincika ba mu gane ba to shine ga wayin su yara sun yi barna kuma da suka yi barna sai suka kama dan bafulatin suka aje shi a gidan sarkin Dunga wurin ya kwana shine aka yi waya mu shugabanni nan yatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya dauki yaro ya je ya kai shi je ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su 37,000 barnan da aka masu yafi 200,000 inda an ce da a biya din ne da yafi 200,000 ba don zaman lafiyan ba ai da haisu har bai mana sanu to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi kuma har ga Allah mu ba abun da dan fada zaman lafiya yana nan daren tsakanin mu Fulani da Sayawa The Voice of
America sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi wa yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna da Rabaran Dr. Shu'aibu Bel na kungiyar Kristan Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Almadani.
To bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya watan abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana bukatar cin nasara ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani duwa wani bagire wanda ya wuce nashin sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan kasa komai a hankali yake zuwa saboda haka yunkuri a lokaci guda kace kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma dabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne sannan ayi ruwa ayi fari ayi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a diba a je a ci a gida saboda ka ya'in uwa na bayin Allah nasara ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatar ta saboda ka ƴan uwa na baki daya abin da ke zama wajibi akan mu shine mu hada kai mu nemi wannan nasara abinda Allah ya yi mana alƙawari akai shine za mu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma yace wa kana tsaron alaina nasarul mu'minin tabbas ne a kaina kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajibi duk al'umma suka tsaya maka ubangijin su Allah na ba su taimako sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda ka zaka samu a zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazan Allah ban da abin da zan yi yace wannan mayafin naka fa yace to a saida shi sai a saida shi sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan ƴan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har Bukhari ya yi babi babba babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da kanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai babbar gona, idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara. Faɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda kofar ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani, a daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba. Sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miƙo, sai a miƙo mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da ƙasashen da ake tsammanin sun waye ko sun cigaba. Dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya ma waɗannan masu aiki istikama, ya kuma sanya makoma su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shi ma Rabaram El ya ce mafita ga ƴan arewacin Najeriya ita ce yafiya da haɗa kai.
Kada kowa ya kori kowa a gidanshi ya ce shi jirgin wani ne ya kawo shi, don haka ba zai yi kaza ba. Babban abin da ya sami wahala kenan. Sa'annan shi shugaban kasa ya tabbatar ba jam'iyya ɗaya yanzu yake yin mulki ba. Eh, jam'iyya ɗaya ne ta kasance da shi a matsayin shugaban kasa, amma yanzu da wanda ke jam'iyyarsa da wanda ba ke jam'iyyarsa ba, duk yanzu 'yan Najeriya ne ya kulla kai, ya haɗa kai da su, ya tabbatar an yi aiki wujajen, ana tabbatar cewa gaskiya ya wanzu a cikin mutane. Maganar Allah ya ce idan kun san gaskiya, gaskiya za ta yanta ku. To babban abin da ya yi kamata ya yi shi ne a yi abu da tsoron Allah, a sa Allah a gaba, a kuma yaƙi duk wani abin da zai kawo cin hanci da rashawa a cikin tsakanin mutane. Babban abin bacin zuciya ko farin ciki da farko shi ne zancen ƴan Boko Haram a sashen gabar maso arewa. An sha kansu, ana kan shan kansu, kuma ma yanzu akwai target da cewa a ƙarshen wannan shekaran Allah ya yarda ya goyi baya, waɗannan mutane yanzu za a rasa su, ba su nan ba, ba za a same su ba. To wannan shi muke so, maganar Zabura ma yana faɗa da cewa yayin da ma magabtanka za ka nemi ransu ma ba za ka same su ba, saboda sun gudu sun ɓuya. A yanzu haka addu'armu da muke yi wa Allah shi ne ya ba da nasara wa shugaban ƙasa da runduman sojoji da sauran jami'an tsaro da ke cikin wannan ƙasa da kuma yankin nan namu musamman. Godiya ga Allah saboda sojojinmu sun ba da haɗin kansu. Abu na biye da yana da ɗan bacin zuciya shi ne Fulani waɗanda tare da manoma, wato Fulani makiyaya da manoma kuma a wurare daban-daban, har yanzu waɗannan abubuwa ba su kwanta lafiya ba, kamar yankin Taraba, yankin Benue, yankin can sashin Kwara da sauran wurarenmu da ke arewa, musamman sashin su Bauchi a arewacin ƙasa da sauransu. Yanzu ma gudu ake ta yi, ana haba-haba domin kawon amfani a gida. Wasu ma za a yi barna da daddare a wuce, ba a damu da amfanin wani a ce ga shi ba. Mai ya fita Allah a shugabanninsu, muna roko a daɗa jan hankali, a sa adalci a gaba. Duk wani wanda ya ci riban abincin wani domin ya wadata kanshi, algus ya ci, a ba amana ya ci, kuma Allah ba ya jin daɗin wannan. Saboda haka ina kira, babban abin da ya kamata a yi a cikin ƙasar nan yanzu shine gaskiya ta sami dimbin zamanta a zuciyar kowane mutum. Gaskiya babu inda ke fita, amma ko da a ina ne aka sami gaskiya, ta Allah ce, ko a cikin arna ne, ko a cikin masu addini ne, gaskiya ɗaya ce kuma ta Allah ce. Idan ba a samu a wajenmu ba, mu da muke kirarin muna da addini, to aka je aka samu a wajen wanda ma ba yi da addini, to kaga wannan akwai kunya a ciki. Saboda haka wanda ya ce ya san Allah, ya tabbatar ya yi gaskiya, ya yi adalci. Wannan shi ne abin da ke akwai. Kira da zan yi kuma a hukumomi kashi uku na gwamnati a ƙasar nan, sashen shari'a, sashen zattasuwa da sashen majalisa, wato a cikin ƙasar nan, a tabbatar an yi komai daidai wa daida, musamman masu shari'u a yanzu. Kada a yi domin a san an sani wane ne ke mulki yanzu, bari aka karbi mulki ba, a'a a tabbatar an bi diddigin abin da shine gaskiya cikin adalcin abin da ya faru. To haka zai kawo mana zaman lafiya, maimakon a yi ta razana mu da kalamai masu ɓatanci, waɗannan ba za su gina ƙasar nan ba. Babban abu kuma shine mu ajiye turba mai kyau wa 'ya'yanmu masu girma a yanzu, a bayanmu suna tasowa za su tashi ne domin su karbi ingantacciyar aiki na mulki domin tafiyar da mutane. Na gode, Allah ya sa albarka wa ƙasar nan Najeriya, Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya inuwantar da mu mu yi zaman da zai ɗaukaka sunansa kuma.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To, Ibrahim Kalmasi Garba dai bai yi nisa ba, gashi nan da takaitattun labaran duniya.
Dambun jama'a sun marabci Papruma Francis a ƙasar Uganda a yau ɗin nan Asabar, yayin da yake gudanar da hidimar ibadar mas ta farko a zango na biyu na rangadin da yake yi a nahiyar Afirka. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana nadamarsa kan kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha da Turkiyyar ta yi, yana mai cewa ƙasarsa ta yi matuƙar baƙin ciki da al'amarin, kuma tana dama ci hakan bai faru ba. Wasu mayaka sun kai hari kan wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin Mali da safiyar yau Asabar. Rokokin da aka harba sun halaka wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu, da wani farar hula ɗan kwangila tare da raunata wasu mutanen kuma 20. Jiya jama'a an halaka wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu, yayin harbe-harbe na tsawon sa'o'i 5 tsakanin jami'an tsaro da wani ɗan bindiga a wata cibiyar zubar da ciki ta Planned Parenthood da ke Colorado Spring a jihar Colorado. 'Yan sanda sun ce sun damƙe ɗan bindigar, ɗan shekaru 57 da haihuwa.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin Ladan Ibrahim Ayawa na zaɓe ko naɗi. To, kafin mu ƙarƙare ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Lawal Dogara da sauran 'yan uwan shi da abokan arziki, wato da sauran 'yan uwa da abokan arziki na marigayi Alhaji Isa Ibrahim Kefi, tsohon manajan bankin Union wanda ya rasu ranar Lahadi a Abuja, wanda kuma gobe Lahadi idan Allah ya kai mu za a yi sadakar 7 a Abaji Quarters Kefi, jihar Nasarawa. Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya kuma sa ya huta, amin. Waɗanda kuma ya bari da kewa, Allah Ubangiji ya sanya musu zukata ya ƙara musu haƙuri da dangana, amin. To, tunda muna da sauran lokaci, ga gaisuwar sada zumunta zuwa ga Alhaji Yakubu Suleiman Zango mai arewan kan Giwa, da kuma Alhaji Arzika Bawa Jiga Sarkin Jiga, da duka jama'arsu da fatan suna nan lahiya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba, wanda ya karanto labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sauti Caleb Getachew, da kuma injiniyan mu Mr. Shedrack, ni ce taku Halima Jumrau, daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, sai gobe da rana da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.